أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى هدوى أولنا يمتشينا رانر الصبر دليكم ومتشي دران لهدي أيوم لا شابي قوت الربيع الأول هجرة دبوديا دليو هدو دا أربعين دا هدو وندي ذو دي دا شاتيا قوتا تقص ga watan goma miladiya 2022. Cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wannan shine darasinmu na biyu. Darasin da ya gabata mun dan yi takaitaccen tarihin Imam Al-Bukhari da kuma bayanin shi wannan littafi da zamu karanta na irin abubuwan da ya kunsa. In ba manta ba mun yi bayanin cewa littafi ne da zai karantar da ladubban zamantakewa yadda ya kamata mutum ya zauna tun daga iyayensa da abokan zamansa da iyalan shi da sauran al'amura da suka shafi ladubba na zamantakewa na yau da kullum. Da haka yau insha Allah ta'ala kai fi za mu shiga cikin wannan littafi babi na farko da Imam Al-Bukhari ya kulla. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن الأيذار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استغدته لذادني. إمام البخاري رحمه الله تعالى يجي باب قول الله تعالى باب ديكي مغانا أكم فاتن الله مدعوك كنسركي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا من يوى متن وسيتي دنغني دي إيا ينشبيو حسنا ممثوتي وسيتي نكو تتاوى أولا بغم أكوين سندي دا أكاو غبانا واندنا كارنتا بانساني بانا قلون كفو أكوين شيا سابا كارنتا ودو أمبا دكا أبو يكي دشيبا. قال أخبرنا أبو نصر وسني وأناك أقوي أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن حارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بالنيازكي النيازكي ونن سندي نوان سكرويت لتابني. ذاك أخبرنا أبو نصر بإمام البخاري بن يفدا زاب زوم قصونا البخاري أجابا كنسن. Idan mutum ya rubuta littafi musamman a wancan lokaci yakan bijirar da shi ga dalibai ta hanyar karantarwa. To dalibin da ya zo yayin da za a karantar da littafi, Imam Al-Bukhari zai fara da faɗin malamin shi. To kai kuma dalibi in ka tashi kai kuma za ka fara da faɗin Imam Al-Bukhari. Kala sai ka ce misali akhbarana Muhammad bin Ismail kala akhbarana sai ka faɗi malamin Imam Al-Bukhari. To wannan shi ake kira sanadi. To wannan sanadin na farko ɗaya daga cikin ɗaliban Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hassan bin Hamid bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar al-Bukhari shi ma mutumin Bukhari ne. To ɗaya daga cikin ɗalibansa shi ne ya rawaito littafin ta hanyar wannan malami wanda aka fi sani da Ibn an-Niyaziki. Nun ɗin nan za a yi mata kasara ni ya undun za'i mata fatha niya zayun din za'i mata fatha niya zaki. Wannan nisba ce zuwa ga wani gari kamar yadda Imam As-Sam'ani ya fada nisba ce zuwa ga wata alkarya anniyaziki shi kuma yace qira'atan ala yace qira'atan alaihi shi dalibin yaji wannan bayani ko yaji wannan hadisai ta hanyar wannan malami ana karantawa malamin shi kuma yana ji wannan ma bayani ne na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake daukan ilimi malaman hadisi sun yi bayanin hanyoyi guda takwas sune turuqut tahammul daga cikin hanyoyin akwai dalibi yana karantawa malami yana ji akwai kuma inda malami yana karantawa dalibi yana ji kamar yadda muke ni nake karanta ko na sauraro to akwai kuma inda zai zama wani daga cikin ku yana karantawa ni ina ji sai dai idan an karanta ba daidai ba in gyara to shine ma'ana qira'atan alaihi ma'ana wannan malami ana karanta masa fa aqarra bihi kuma ya tabbatar da wannan abin da aka karanta qadima alaina hajjan fi safar ya zo mana yana mai tafiya aikin haji fi safari sanata 70 wa 30 shi dalibin yace wannan malami ya zo mana a cikin watan safar shekara ta 370 قال يتي أخبرنا أبو الخير أحمد ابن محمد ابن جليل ابن خالد ونبغون زامغا أنسى ابن خليل أما ابن كيليني ابن جليل ابن خالد ابن هريس البخاري الكرماني الأبقسي البزار سنة 22 و300 أبو نصر يتي نيكم ناجي ونن حديث يكون ناجي ونن لتابي أقول أحمد ابن محمد ابن جليل wanda yake shi ma mutumin bukhari ne mutumin bukhara ne a shekara ta 322 wanda yana gwada mana sun kiyaye hatta shekarar da suka ji wannan littafi a gurin malaman su to wannan malamin Ahmad ibn Muhammad ibn Jalil shine yaje littafin shi kuma a gurin bukhari shi yasa ce qala haddathana abu abdullah muhammad bin isma'il wannan bukhari kenan ibn al-mughira ibn al-ahnab al-ju'fi al-bukhari da haka wannan shi ya ji wannan littafi a gurin bukhari shi kuma wancan ya ji a gurin shi kuma wancan ya ji a gurin shi har zuwa ma'ana inda littafi ya bayyana to imam al-bukhari yace qala haddathana abul walid abul walid ya zantar da mu zamu zo mu bayanin waye abul walid qala haddathana shu'ba shi kuma abul walid ya ji hadisin a gurin shu'ba qala shi kuma shu'ba yace al-walid ibn aizar akhbarani al-walid ibn aizar shi kuma ya karantar da ni قال يتي سمعت أبا عمرو الشيباني ناجى أبو عمرو الشيباني يقول يناتي وحدثنا صاحب هذه الدار ميوانا جدا يا بام حديثي يا كرن تدمو وأوما بيده إلى دار عبد الله يدقى هنن سينون جدا عبد الله يتي ميوانا جدا يا كرن تدمو قال يتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناتن بيع النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل أتكين أيك وانا أيكي نيبسو يوا أو جن الله وانا أيكي ني الله يبسو قال سيمن ذا الله شيء الصلاة على وقتها ينسلى أكلوك تنتا قلت نتي ثم أي سنن وانا أيكي قال يتي ثم بر الوالدين سنن بين إياي بيجاق إياي بيو قلت نتي ثم أي سنن وانا أيكي قال يتي ثم الجهاد في سبيل الله سنن الجهاد أكن تبركن الله قال عبد الله يتي حدثني بهن ماذا أن لا يغي أمود أن أبوى بداؤك باكي دا باكي ولو استغدته داناني ميك آرام دزادني دا ياك آرام وانا شيني حديث فرقو أتكن وانا للتابي ينزو مفارة كان أبين دا أكي كرا تخريجي shi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa wannan littafi da muke karanta na Imam al-Bukhari ne al-Adab al-Mufrad kuma mun san yana da sahihi littafi da ake kira sahihul bukhari to in ka koma sahihul bukhari zaka ga wannan hadisi shine hadisi na 527 sannan ya rawaito shi a can gaba a cikin littafin shine hadisi na 5970 Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi shi ma shine hadisi na 85 a cikin littafin sa Imam an-Nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisi shine hadisi na 610 dukkanin sun fitar da shi ta hanyar al-Walid ibn Aizar daga Abi Amr al-Shaybani daga Abdullah ibn Mas'ud haka nan Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi cikin littafin sa al-Musnad shine hadisi na 3998 ta hanyar Abi Ishaq al-Hamdani daga Abi al-Ahwas daga Ibn Mas'ud hanya ta dan bambanta da ta su Imam al-Bukhari shi yana cewa kultu ya rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila allah azza wa jalla qala salli salata li waqtiha daka wannan hadisi ya zo a bukhari da muslim da sunan na imam an-nasa'i da kuma musnad na imam ahmad wannan a takeice kenan zamu ga imam al-bukhari ya fara littafin shi da bismillah farkon littafin zamu ga an rubuta bismillah yin bismillah a farkon littafi haka dukkan masu wallafa suke yi dan me saboda koyi da alqur'ani qur'ani duk surar da za ka karanta zaka ta fara da bismillahir rahmanir rahim akwai sabani gurin malamai cewa bismillah din nan aya ce a kowace sura ko kuwa mabudi ce ta sura ba aya bace a cikin surar akwai sabani gurin malamai amma dai almuhim zamu ga kowace sura a cikin alqur'ani in ka cire suratul tauba ta fara da bismillahir rahmanir rahim wannan yasa malamai in za su fara rubuta littafi su kan fara rubuta bismillah sannan kuma koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah da zai rubuta wa sarakuna wasiqu na kiran su zuwa ga musulunci manzo Allah yana bude kowanne littafi da bismillahir rahmanir rahim abinda manzo Allah yake budewa da shi ba innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu manzo Allah baya rubutawa yayin da zai aika takaddu innal hamdalillah ta zo a cikin hadisi musamman yayin da za a yi khutba ta neman aure da sauran al'amura amma wajen rubutu manzo Allah yakan bude da bismillahir rahmanir rahim da haka Usman ibn Zakki shi yasa Imam al-Bukhari shi ma nan iya bismillah wasu ka ce ta yi bayan yayi bismillah yayi innal hamdalillah a baki bai yi ta a rubuce ba kamar kana karatu ne ka zo ka ga mai littafi ya rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ga ba a rubuta salatin ba to kada ka yanke ka ce bai yi wa annabi salati ba ta yi ya daukin da ya rubuta yayi da baki ba tare da ya rubuta ba wannan bismillah da ya fara bismillahir rahmanir rahim ma'anarta shine a ina fara rubutu da sunan Allah mai rahma mai jin kai wannan a takeice kenan duk inda ga bismillah zaka kaddara mata wani fi'ili wani aiki da zaka kaddara da tara ta yi da shi abinda nake nufi yayin da mutum abinci ce bismillah da sunan Allah to anan sai ka kaddara abinda yake nufi da sunan Allah nake fara cin abinci kaga bismillah a'kulu yayin da mai tafiya yace bismillah sai ga kaddara fi'ili mu'akhkhar ana san fi'ilin yazo bayan bismillah ce ma'anar abinda yake nufi bismillah azhabu da sunan Allah nake fara tafiya yayin da mutum zai hawa abin hawa yace bismillah ma'ana abinda ake nufi bismillah arkabu fi'ilin an fi so yazo da karshe dan me saboda neman albarka da farawa da sunan Allah kana iya cewa arkabu bismillah in ka bada haka larabcin yayi aqulu bismillah yayi aqra'u bismillah yayi to amma saboda ana neman albarka da farawa da sunan Allah sai ka kaddara fi'ilin yazo daga ba bismillah sai ka fara ambaton sunan Allah din ma'ana anan kenan wannan bismillah takadirin ta kamar Imam al-Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim aktubu da sunan Allah madaukakin sarki mai rahma mai jin kai nake fara rubutu na shine ma'anar takadirin yace babu qaulihi ta'ala wannan lafazin babun kana iya cewa babun a ka'idar larabci sai zan mubtada sai zama khabar ne na mubtada mahzuf taqdiruhu hadha babun kana kuma iya cewa babu ba za ka yi tanwini ba za ka ce bun bai dai babu sai zama mudafun ne qaulihi mudafun ilayhi sai zama in za ka karanta ka ce babu qaulihi yayi ko ka ce babun qauluhu ta'ala yayi ko kuma ka ce bab kai sukuni akan babun din wannan la mahalla lahu min al-i'rab duk wanda kai yayi bukhari yace babu qaulihi ta'ala wa wasayna al-insana biwalidayhi husna babin da yake magana kan fadin Allah mun yi wasici mun yi wa mutum wasici biwalidayhi dangane da iyayen shi biyu husnan mun masa wasici da aikata kyakkyawa iyanan da imamu bukhari ya kawo wani bangare ne na aya ayar tana cikin suratul ankabut ita ce aya ta 8 Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna mun yi wa mutum wasici dangane da iyayen shi husnan ya kyautata wa in jahadaka Allah ya ce idan suka yi jayayya da kai iyayenka suka yi kokari suka tilasta ka li tushrika bi dan ka hada ni kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai ma'ana shirka ce zahiran gata nan babu inda Allah yace ai wannan aiki fala tutaihuma kada kai musu biyayya usai ilayya marji'ukum makomata tana gare ku a makomarku tana gare ni makomarku tana gare ni fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun in ba ku labarin abinda kuke aikata wannan shine ayar cikakkiya to sai Imam Bukhari ya kawo wani bangare na aya wannan imam wannan aya Imam Bukhari ya kawo ta ne dan ta kunshi haƙƙin iyaye na a kyautata musu na alazimci musu biyayya kuma wannan haƙƙi ne na dole kuma na farko farko cikin haƙƙin da yake kan duk wanda mutum ya lazimce shi ya aiki da shi ma'ana in ana magana haƙƙin farko shine haƙƙin Allah haƙƙin da ke biyewa haƙƙin Allah akan bawa shine haƙƙin iyaye to tunda Imam Bukhari yana soye magana ne kan abin da ya shafi ladubba da haƙoƙi da suke kan mutum sai ya fara da haƙƙin iyaye domin abin da ya shafi haƙƙin Allah yana babin tauhidi shi kuma littafin wannan ba bangaren tauhidi bane da haka sai ya dauko haƙƙi na biyu haƙƙin iyaye wannan shine abin da yasa ya fara da wannan babi ya ka mana wannan aya a cikin wannan aya zamu ga Allah yana umarta bayansa su kyautata wa iyaye domin su iyaye su ne dalilin su ne sababi na samuwar mutum kuma suna da haƙƙi akan mutum ya kyautata musu matukar kyautatawa su ma kuma sun kyautata masa matukar kyautatawa uba ta hanyar ciyarwa uwa kuma ta hanyar tausaya masa da renan shi duk da wannan wasiya da Allah ya ce a kyautata wa iyaye sai Allah ya ce amma fa idan suke kokarin su dora ka kan hada Allah da wani to kada kai musu biyayya ma'ana kada kai musu biyayya akan addinin su idan ba kan addinin musulunci suke ba ka kiyaye musu biyayya a wannan kuma ka sani makoma tana ga Allah zai saka maka in kai musu biyayya ka kyautata musu zai saka maka in ka tsaya kan addinin ka baka bi abinda suka ce shi na barin addini ba zai tashe ka tare da salihan bayi shi yasa Allah bayan wannan ayar shi Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fi salihin dan Allah ya gwada maka cewa in ka bi Allah kai imani to koda iyayenka ba su yi imani ba sun bar ka saboda wannan imani to ranar alkiyama Allah zai tashi ka tare da bayansa nagartattu ita wannan aya da muke magana ta sauka ne akan Sa'd bin Abi Waqqas ko a dalilin Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd bin Abi Waqqas sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya rawaito mana cikin sahihin littafin sa hadisi na 1748 daga Mus'ab ibn Sa'd daga baban shi Sa'd yace Allah ya saukar da ayoyi a kaina a cikin Al-Qur'ani daga cikin ayar akwai wannan aya domin mahaifiyarsa ta yi rantsuwa ba za ta ƙara masa magana ba sai ya kafirce yayin da ya zama musulmi mahaifiyarsa bata musulunta ba sai ta kira ta ce to ba ni ba kai ba zan ƙara maka magana ba sai ka kafirce ka bar wannan addini ba zan ci ba kuma ba zan sha ba ta ce tana cewa Allah ya maka wasiya ka bi iyayenka to ni mahaifiyarka ce kuma ga umarni na da haka sai ta zo na kwana uku ba ci ba sha har hankalin ta ya fara gushewa sai wani danta da ake kira Umara ya tashi ta yi bata ruwa ta sha sai ta dinga mummuna addu'a akan Sa'd kamar a ce tana la'anta shi sai Allah ya saukar da wannan aya wa wasainal insana biwalidayhi husnan sai Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah ya ce tabbas mun yi wasiya ga mutum ya kyautata wa iyayen shi amma in sun yi jayayya da shi akan ya saba mun sun tilasta shi akan ya shirka da ni Allah ce kada kai musu biyayya mana abinda Sa'd yayi shine daidai cikin suratul Luqman Allah ce wasahibuhuma fid dunya ma'rufa anan duniya kai musu kyakkyawan zama koda ba sa addini ɗaya tare da kai to kuma ka kyautata musu abinda ya shafi rayuwar duniya da Allah ya ce wa wasainal insan mun yi wa mutum wasiya me ake kira wasiya ma'ana mun umarce shi mun sanya shi domin wasiya shine bada umarni da dora mutum kan yin wani aiki mai mahimmanci da haka suka ce a shari'a an ce wasiya shine abinda zaka yi na umarni bayan mutuwa ko gaci a bada kaza ko ai kaza ko wani makamancin wannan amma a shari'a ana kiran duk wani abin da zaka hana na mummunan aiki ka kwadaitar kan kyakkyawan aiki ana kiran shi wasiya ba lalle sai abin da yake na bayan mutuwa ba Imam al-Bukhari ce haddathana Abu al-Walid Abu al-Walid dinnan shine malami Imam al-Bukhari a wannan hadisi sunan shi Hisham ibn Abd al-Malik al-Bahili maulahu duk wani malami da za gani a gurin malamai na hadisi da za su ce wane ya ce to in ka bibiya akwai wani abu akan shi akwai tarihin shi koda ba a san tarihin shi gaba ɗaya ba to za ka samu an san wani abu akan shi dana ake gane hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba da haka Abu al-Walid anan shine malamin Imam al-Bukhari sunan shi Hisham sunan baban shi Abd al-Malik al-Bahili maulahu Abu al-Walid al-Tayalisi al-Basri mutumin Basra ne sikatun sabtun malami ne tabbatacce kan ma'ana gangaran a cikin ilimi kana imama zamani a zamanin shi ma jagora ne jalilan inda nas ya mutu a garin Gazza a cikin watan Rabiul Awwal shekara ta 227 yana dan shekara 94 Abu al-Walid shi kuma ya ji wannan hadisi a gurin washe uba haddathana shu'ba shu'ba shine ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti al-Basri wannan shi ake kira Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj ana mai alkunya da Abu Bistam ya zauna a garin Wasit ya kuma zauna a garin Basra shi yasa ake cewa al-Wasiti al-Basri a gurin malaman hadisi za a iya danganta mutum zuwa ga gari biyu ko uku a ce al-Kanawi al-Makki al-Madani duk shi daya saboda a gurin malaman hadisi in kai shekara hudu a gari ya halatta a danganta ka zuwa ga garin ko da ba a ciki aka haife ka ba da haka anan Shu'ba zamu ga an ce al-Wasiti Wasiti sunan gari ne al-Basri a ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai yana daga cikin shuwagabanni a fagen ilimi kuma mutum ne mahaddaci na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai falala kusan yana cikin malaman da hadisan manzo Allah suke kewayawa a kan ruwayoyinsu duk inda ka za karanta hadisi inda littafin hadisi ne sai ka ji an ambaci Shu'ba so malami ne ba karamin malami ba shine farkon yana cikin farko malaman da suka fara magana kan mazajen hadisi su ce wane ya cancanta karbar waya a gurin shi wane bai cancanta ba ya bar duniya shekara ta 160 yanzu muna shekara 1444 to shi ya bar duniya shekara ta 160 yana dan shekara 77 shi kuma ya ji hadisin a gurin al-Walid ibn Aizar ibn Hurayth al-Abdi al-Kubi al-Walid ibn Aizar ainun din nan zaka yi mata fatha ya'un din nan zaka yi mata sukuni sannan zayun Aizar ibn Hurayth al-Abdi al-Kubi thiqa zamu ga nan Shu'ba mai mun ce akhbarani al-Walid ibn Aizar sai ce al-Walid ibn Aizar akhbarani kulura farko Bukhari ya haddathana Abu al-Walid قال اخبرنا كو حدثنا شعبه تمين كون شعبه يجي اخبرنا وليد سيجي الوليد بن عيذر اخبرني في جنكرتدا سيغر اخبرني يجي تزوا كرشي تو wannan ya halatta a gurin malaman hadisi babu laifi ko gace alwalid bin aizar akhbarani ko akhbarani walid bin aizar jiddai ne babu laifi shi kuma yace naji aba amr samitu aba amr abu amr ash-shaybani waye abu amr shaybani shine sa'ad ibn iyas shine sahabin hadisin shi wannan sa'ad ibn iyas mutum ne da Allah ya bai tsawon rayuwa shi sai yana cikin mutanen da ake kira al-mukhadramin mutanen da suka ma'ana riski jahiliya kuma suka riski musulunci suna cewa ya shekara 120 kafin ya bar duniya dan haka ya riski jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yazo ya riski musulunci kaga in ka kalli sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman duk waɗannan manzo Allah ya girme su sai da aka yi manzo Allah aka haife su to su kuma irin waɗannan Abu Amr Shaybani za ka samu ne shekara 30 40 tun kafin ma a haife annabi sannan kuma aka haife annabi kuma yi imani to su ake kira al-mukhadrami shi wannan al-mukhadram din abwan ba sahabi bane amma ya riski zamanin annabi su ne mukhadrami sun halarci zamanin annabi amma bu su ima bu su je sun ga annabi ba a lokacin yana da rai duk da sunan zamani da annabi to ya annabi yana rayuwa a makka ko a madina su suna wani guri to waɗannan su ba sahabbai bane kai fi tunda busu game da annabi ba sun zauna da shi to amma kuma sun rufi zamanin annabin sallallahu alaihi wasallama ya rayu shekara ta 120 yana cewa ya ji labarin annabi a lokacin yana kiwon dabbobi a wani gari da ake kira Kazima yace yana kiwon dabbobi yaji labarin cewa ga wani annabi ya bayyana a garin Makka yace lokacin da aka yi yakin Qadisiyya lokacin na zama babban matashi yace yanzu kuma a lokacin ya zama yana da shekara 40 yana cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yarda yayi karatu kuma gurin sahabbai ban da shi wannan Abu Amr din yana cewa haddathana sahibu hadhihi da mai wannan gidan ya bamu hadisi ya karantar da mu wa auma abiyadihi ila dari Abdullah sai dawo hannun sai nuna gidan Abdullah anan yace mai wannan gidan ya nuna sai malamai suka ce wannan yana nuna cewa nuni bayyanannen nuni da zai sa a gane me kake nimi yana iya wadatarwa ga barin magana ma'ana yana matsayin magana inda mutum zai zo yana da mota guda biyu ko yana da gida biyu sai ya nuna wani gidan da hannun shi ce na baka wannan gidan kun ga nuni yayi ko na baka wannan mota bai faɗi sunanta ba to wannan nunin ya wadatar ba lalle sai yayi magana ba shi yasa Imam al-Bukhari yayi babi guda a cikin littafin sababin da yake man ajabal futiya bi isharati al-yadi war-ra's babin da yake nuna halaccin mutum ya amsa fatawa ta hanyar daga kai ko ta hanyar nuna hannu ayo mutum tambaya ce kaza daidai ne sai alama da kanshi to ya halatta ko yayi nuni da hannu matakar za a fahimci abinda ake nufi wannan babu laifi shi yasa anan shi ma can Bukhari cikin littafin sai sake wani babi babul isharati fi talaqi wal umur babin da ya nuna ya halatta a yi ishara wajen saki da hannu haka wajen al'amura da haka ka'ida dai isharar da za ka yi nunin da za ka yi ya zama nuni ne za a fahimci me kake nufi inda za a tambaye mutum ka saki matarka wance sai haka da kanshi bai magana bai gyada kai kaga an fahimci abin da yake nufi sau ta saku tunda ma'ana daidai yake da wannan suka ce da ishara ba ta aiki to da ya za a gane maganar wanda yake baya magana kaga ai da ishara yake wanda yake baya magana in zai saki matar shi da nuni zai saki ta in aka zo zai bada aure da nuni zai yi kuma a karba a ce auren yayi in ciniki aka yi duk abin da ake buƙatar ai da lafazi shi da nuni zai dan haka ishara tana da amfani matukar ta bada fa'idar abinda ake nufi to anan ya ce sahibu hadhihi dar mai wannan gida sai nuna gidan Abdullahi din nan ka koma ruwayo za ka gane shine Abdullahi dan Mas'ud shi ake nufi shine Abdullahi dan Mas'ud in ka koma wasu ruwayoyin za ka kai tsaye sun faɗi sunan shi anna rajulan qala li ibn mas'ud da ka Abdullahi anan Abdullahi ibn Mas'ud domin a cikin sahabbai akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi ibn Zubair akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai Abdullahi ibn Abbas akwai Abdullahi ibn Mas'ud to idan aka ce kurin mai wannan gidan Abdullahi ya gaya mana ya za ka gane wannan Abdullahi ne to wata riwaya sai ta fassara mana cewa shine Abdullahi dan Mas'ud shi ake nufi da mai wannan gidan Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda yazo a wasu ruwayoyi wannan gida da ya nuna a Kufa gidan yake kamar yadda Fadlullahi Samad ya ambata cewa la alla hadhihi dar bil Kufa wala alla wannan gidan yana Kufa sai dai wasu suka ce Abdullahi ibn Mas'ud kuma yana da wani gidan a Madina wanda gidan shi na Madina anan Imam Malik ya rayu ko ya zauna a matsayin haya a gidan Imam Malik ya yi haya a gidan shi na Madina to waye Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud teku ne a cikin wannan al'umma na ilimi ana mai alkunya da Abu Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'ud ibn Ghafil al-Huzali al-Makki al-Muhajiri al-Badri mutumin Makka ne al-Muhajiri yayi hijira zuwa Madina al-Badri yaje yakin Badar kun san wanda yaje yakin Badar cikin sahabbai daban falalar shi take mahaifiyarsa ita ce Ummu Abd bintu Abdud ibn Sawi tana cikin kabilar Bani Zahra ta musulunta ta zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud yana ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin cikin wanda suka shiga musulunci tun da farko farko bal ma an ka koma su ruwayoyi in ana kirga mutum 10 farkon musulmai to ba za a kirga 10 ba sai an sa Abdullahi dan Mas'ud a ciki farkon musulunta cikin wannan al'umma ya musulunta ya hijira sau biyu ya hijira zuwa Habasha ya hijira zuwa Madina ya je yakin Badar da sauran yaki yakin da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwan da yake wa manzon Allah ne hidima akwai daukar wa manzon Allah takalmi da daukar wa manzon Allah buta ta yin sarki kun san sabai akwai waɗanda suna manzon Allah hidima wani za ga abin da yake wa manzon Allah hidima shine na raka manzon Allah in zai tafiya to shi Abdullahi dan Mas'ud hidimar da yake wa manzon Allah yana kula da takalman annabi da kuma buta shi ta yin sarki yana da ya rawuci hadisi masu yawa yayi karatu mai yawa a gurin annabi har ma yana cewa akhadtu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bid'an wa 70 sura yace na karanci sura ta alqur'ani a bakin manzon Allah wanda shi ya koya mun baki da baki sai da na karanci sura 70 da yan kai a gurin manzon Allah ya koya sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a garin Madina an binne shi a makabartar Baqi'a shekara ta 32 bayan hijira wannan shine Abdullahi dan Mas'ud a takeici sai yake cewa manzon Allah ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne Allah ya fi so ayyul amali a wata riwaya ayyul a'mali daka al'amal aiki da yake nan a zahiri to amma akwai alif da lam din ta nuna ayyuka daka wajen bazare kace wadannan ayyuka ne yadda an ce al'amalu al'amalu da yake nan a larabci to amma tunda an ka alif da lam sai ta hade dukkan ayyuka shi yasa a wata riwaya ayyul a'mali sai aka kawo jam'i wadannan ayyuka ne Allah ya fi so to nan malamai suna cewa zahiri abinda ake nufi a wannan hadisi ayyuka na jiki ba ayyuka na zuciya ba kun san ayyuka kala biyu ne akwai al'amalul badaniyya akwai al'amal qalbiyya ayyuka na jiki kamar sallah kun ga aida jiki ake yin ta kamar aikin haji zaka je Arafa zaka je Muzdalifa zaka je Mina kun ga da jiki ake yi to wannan al'amal ce albadaniyya akwai kuma al'amal alqalbiyya amalul qalbiyya ayyukan zuciya kamar me kamar dogaro dogaro ga Allah a zuci yake kamar tsoron Allah kamar imani da Allah kamar abin da ya shafi khushu'i duk wannan ayyuka ne na zuciya to da haka nan da yace wadannan ayyuka sai ka so yiwa a gurin Allah suka ce zahiri ana rabin ayyuka na jiki saboda me suka ce ba ana nabin dukkan ayyuka ba har na zuciya domin ya zo a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi wadannan ayyuka suka bi sai ya ce imanin billah amma anan kun ga sai ya ce as-salatu ala waqtiha da haka sai ya nuna cewa ayyuka na zuciya daban a ayyukan zuciya imani da Allah fi komai a ayyuka na jiki da ake da jiki sallah ce ta fi komai shine ma'ana da zaka hada tsakanin hadisan cewa ahabbu ila Allah ayyukan da Allah ya fi so sai wanda ya nuna Allah ya sifata da sifa ta so Allah yana so kuma ana son shi kun san wani suna cewa ba za ka ce Allah yana so ba saboda so karkatar zuciya ne zuwa ga wanda ake so shi kuma Allah ya daukaka daga wannan to wannan sai mu ce kun fassara so da so irin na halitta shi kuma so na Allah wanda ya danganta da shi ne ba irin namu bane da haka Allah yana so kuma ana son shi inna Allaha yuhibbu wa yuhabbu dan a cikin karanta alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah yana son shi yana son su yana son shi kenan Allah ya sifata da so amma wane irin so irin na Allah daban da nawa irin na Allah daban da naka domin Allah laysa kamithlihi shay ba abin da yake kama da Allah Allah yana so amma ba irin so na bawa ba san bawa yana hada da taushin zuciya da karkata zuwa ga mutumin to Allah ba haka bane domin Allah laysa kamithlihi shay anan za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wadannan ayyuka Allah ya fi so sai ya ce sallah akan lokacinta sannan bin iyaye sannan jihadi akan tabarkin Allah haka manzo Allah ya faɗa wannan hadisi to a wannan hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira aka ce manzo Allah ayyul a'mali afdal wana ayyuka suka fi falala sai manzo Allah ya ce imanun billahi wa rasuli imani da Allah da manzon Allah summa madha aka ce sannan wani aiki sai manzo Allah ya ce jihadun fi sabilillah jihadi kan tabarkin Allah summa madha aka ce sannan wani aiki sai manzo Allah ya ce hajjun mabrur haji kubutacce daga laifi wannan ayyuka su Allah ya fi so ya sha bamban da wannan hadisin ai kunga wanda yake imani da Allah sannan jihadi sannan haji amma a wannan da yake gaban mu sallah bin iyayi jihadi kunga ya sha bamban a wani hadisi da Ibn Majah ya rawaito a wani hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullah ibn Amr an tambaye wani mutum ya tambaye manzo Allah ayyul islami khairun wai ayyukan musulunci wani aiki ya bi alkhairi sai manzo Allah ce tut'imu at'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u as-salama kai sallama ala man arabta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan shi komai alkhairi kunga ya sha bamban da abin da yazo a wadancan hadisi in ka koma dai har wayo a cikin Ibn Majah daga Abu Bakar As-Siddiq Allah ya kara masa yarda yace an tambaye manzon Allah ayyul a'mali afdal wana ayyuka suka falala sai manzon Allah ya ce al-ajju was-sajju al-ajju daga murya da talbiya labbaika allahumma labbaik a gurin aikin haji was-sajju da zubar da jini yanka hadaya wannan su ne ayyukan da Allah ya fi so to wannan misalai ne na baku inda zaka bi hadisi zaka samu karin wasu hadisi to sai malamai suka ce ya zaka hada wadannan hadisai can manzo Allah an tambaye shi wani aiki yabi yace sallah akan lokaci sai bin iyayi sai jihadi nan an tambaye shi wani aiki yabi sai yace imani da Allah sannan haji sannan ma'ana sannan jihadi sannan haji can an tambaye shi wani aiki yabi manzo Allah ce ka ciyar da abinci kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to ya zaka hada wadannan hadisai to akwai abinda malamai suke kira aljam'u bainal ahadith ilimi ne mai zaman kansa ilmu mukhtalifil ahadith in hadisi suka zo wanne yake kaza wanne yake kaza ya za a tattara su musamman inda sun inganta sai Hafiz Ibn Hajar wajen tattara wannan hadisai sai suka ce manzo Allah ya bada amsa ne saboda sabanin masu tambayar ma'ana kowanne mutum an gaya mai abin da yake bukata ko abin da aga ya dace da shi da haka sai manzo Allah wani da ya tambaya sai manzo Allah ya ga wannan mutum ya abin da ya bi dacewa dora shi kan yin sallah sannan bin iyayi sannan jihadi wani kuma da ya tambaya sai manzo Allah ya ga to ai abin da ya bi dacewa da shi in dora shi kan inganta imanin shi sannan a zo ai magana jihadi sannan haji suka ce wannan kenan dan haka zai zama amsar tana bambanta da bambancin masu tambaya ko kuma amsar ta bambanta da bambancin lokaci kama hadisin Ibn Majah da aka ce manzon Allah wani aiki yabi sai ya ce zubar da jini da daga murya da talbiya kaga nan yana nuna maka a gurin aikin haji ne aka tambaye manzon Allah da haka kamar tambayar wani aiki ne yabi a cikin ayyukan da ake yi yau sai manzon Allah ce daga murya da talbiya labbaika allahumma labbai da kuma zubar da jini kaga lokaci aka kalla da haka wasu suka ce kuma wala Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa ya dubi yanayin masu tambayar wani yana da ma'ana sallah yana da azumi amma kuma yana da dukiya sai ake so ya ciyar sai a ce mai sadaka ta bi wani shi kuma bai da dukiya amma an ga cewa yana da sakaci da sallah ce sallah ta bi da haka wannan zai ba mu haske kenan a matsayin ka na malami ko mai karantarwa ko mai da'awa akwai wani sa'in da amsa za ta bambanta da kallon mai tambayar idan wanda yazo yana da matsala da iyayen shi ne sai tambaye kai ce malam wani aiki Allah ya fi so kai kuma ka san cewa yana da matsala da yace ka ce bin iyaye Allah ya fi son mutum ya bi iyayen shi kaga ka kalli abin da yafi bukata da kuma abin da yake da rauni a ciki sai ka dora shi akai wani zai iya zuwa ya ce maka yana da dukiya yana da sallah yana da ima sai ce ma wani aiki ya bi sai ka ce ciyar da dukiya kan tafarkin Allah kaga ba za ka gaya wanda bai da ita wannan wanda talaka ne wani zai zo mai karfi ne ana can ana jihadi musamman lokacin da ake da jihadi ingantacce sai zo ya ce wani aiki ya bi sai ka ce jihadi kan tafarkin Allah kaga kana ganin shi kuma yana da damar yi wannan to wannan shine hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa daban-daban manzo Allah a cikin wannan hadisi yace as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta ala din nan suka ce bi ma'ana lamun ai as-salatu li waqtiha kamar da yazo a wata riwaya sai zama ala din tana nufin li salla akan lokacinta kana mai fuskantar lokacinta ko kuma ala din ta zo ne dan a nuna isti'la ma'ana salla akan lokacinta wanda ya dace a yi ta a ciki Ibn Battal yana cewa cikin wannan hadisi akwai umarni da yin gaggawa zuwa ga sallah lokacin idan lokacin ta yayi kada kai jinkiri wajen yin sallah idan lokacin ta yayi kuma tana zama ahabbul a'mali a wajen Allah idan an yi ta akan lokaci idan kuma aka yi ta ba kan lokaci ba to aiki ne da Allah yake so amma ba ta zama ahabbul a'mali ba misali wanda zai yi bacci ko ya manta wannan shari'a ta yi musu uzuri wanda ya manta bai sallah ba ko ya bacci bai yi sallah ba shari'a ta yi mai uzuri ya izini ya yi sallah yanda ya farka ko ya kina amma lokacin da zai yi ta ba zai daidai da wanda ya yi ta ala awwal waqtiha ba dukkan su yi sallah kan lokaci ko da bayan lokacin ya wuce tunda shari'a ta bashi uzuri to amma ahabbul a'mal shine wanda ya yi ta kan lokacinta dan haka wannan yake nuna mana lokacin yin sallah akan lokacinta shine abinda ya bi a wajen Allah madaukakin sarki lokacinta shine lokacin da shari'a ta ce ayi idan shari'a ta ce ka gaggauta ta to gaggautawa shine yafi in shari'a ta ce a jinkirta ta to jinkirta shine yafi salloli guda biyar inji Sheikh Usaimin Sheikh Muhammad Ibn Salih Usaimin cikin sharhi Riyadus Salihin yana cewa salloli guda biyar dukkan abinda aka fi so a gaggauta yin su banda sallar isha ita jinkirta ta yafi manzo Allah wata rana sahabbai suka zo masallaci suna jira ya fito sallar isha har wasu suka fara bacci sai manzo Allah ya fito sun fara bacci yara da mata aka yi sallah sai manzo Allah ya ce wannan ne lokacin ta ba dan kada in takura muku ba dan haka ita sallar isha jinkirta ta shine afdalu amma malamai na cewa idan ya zamana masallatan ungoku suna kiran sallah da zaran lokaci yayi kamar yanzu yadda muke a dabi'an mu to baya halatta ka ce to ni tunda an ce jinkirta ta shi yafi ka daina zuwa jami'in isha kace zaka dinga bari sai 10 ko 10 da rabi ko 11 kai wannan baya halatta ana nufin da zai yi a ce ga wani masallaci su ce to mu isha din mu zamu kai ta 9 da rabi to wannan babu laifi duk lokacin ta ne to dan haka dukkan salloli guda biyar a gaggauta yin su shi yafi banda sallar isha sai kuma sallar azhar in ana tsananin zafi ita kuma abinda ake so ita ma a jinkirta ta sallar azhar in ana tsananin zafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan gari yayi tsananin zafi ku jinkirta sallar azhar saboda a lokacin tsananin zafi daga wutar jahannama ne amma ita ma inda za a kira sallah a masallaci a zo to ba laifi sai mutum ya je ayi sallah da shi amma sallar asuba sallar la'asar da sallan magariba abinda aka fi so a gaggauta su waɗannan salloli guda uku kamar yadda malam yayi bayani Ibn Rajab al-Hanbali yana cewa gabatar da sallah akan lokacinta fi ghairi jam'in ba kuma kana yin jam'u taqdim ba ba matafi bane kai kullun ka zo ka ce da azhar ka ce ka gama azhar ka ce bari in yi la'asar kita ko ka gama la'asar ka ce a bari in magariba ko ka gama magariba ka ce a bari in isha haka kullun ba gurin da shari'a ta halatta maka kai haka ba fala yajuzu baya halatta walau sallal zuhra qabla az-zawal da mutun zai salla azhar gabanin rana ce zawali ko yayin sallar asuba gabanin alfajir yake to ko yayin magariba gabanin rana ta fadi to da wajibi ne sai ya rama yayi da gangan ko ba da gangan ba wajibi sai ya rama don ba yin sallah lokacin ta bai wannan shine kaulu jahurun malamai bayan amanzu Allah ya bada wannan amsa ce as-salatu ala waqtiha sai sabi yace summa ayyu sannan wani aiki sai manzo Allah ya ce birrul walidaini bin iyaye ma'ana kyautata musu kyautatawa a magana kyautatawa a aiki kyautatawa wajen bayarwa da kuma yi musu hidima da barin saba musu manzo Allah ya bada labarin cewa bayan sallah to ba aikin da ya falala kamar bin iyaye da kyautata musu Imam al-Bukhari nan gaba zai mana babi kan bin mahaifi kan bin mahaifiya da sauransu sannan sai jihadi kan tabarkin Allah jihadi ana nufin yakar kafirai dan daukaka kalma Allah ba dan kiyayya ko gaba ba sai dan a daukaka kalma Allah a bayyana ayyukan musulunci ana yin jihadi da dukiya ana yin jihadi da lai da haka kuma malami sun yi bayani jihadi mataki mataki ne yana da mataki 10 da haka wasu suna dauka an ce jihadi kullun kamar abu ɗaya ne kala ɗaya ne tak shine a dauta kobi a yaki a wannan ɗaya ne daga cikin jihadi kuma shine kololuwar jihadi amma akwai jihadin zuciya jihadun nafsi ka yaki zuciyarka yana da matakai guda hudu kamar yadda Ibn Kamiyyah ya bayani ka yaki zuciyarka wajen sanin gaskiya da aiki da ita sanin gaskiya na biyu aiki da ita na uku kira zuwa ga gaskiyar na hudu yin hakuri akan abin da za a zama da shi shine suratul asr ta kunsa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi kuma wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to wannan jihadi ne shi ma kaga jihadi ne na zuciya akwai jihadi da ake yi ga kafirai shi ma ana yin shi da abu uku a da dukiya ana jihadi da dukiya ana yi da rai ana yi kuma da baki da magana akwai kuma jihadi da ake na munafikai shi jihadi na munafikai na jihadan jihadi akan munafikai ana yin shi ta hanyar baki karantarwa da ilmantarwa wajahidhum bihi jihadan kabira kamar yadda Allah ya faɗa akwai kuma jihadi na masu yin banna ahlul fasad musulmai masu sabo da yan bid'a shi kuma ana yin shi ta hanyoyi guda uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi duk waɗannan in kada su sune ake kira matakan jihadi wanda yake zuwa makaranta yana kan jihadi wanda yake karantarwa yana jihadi wanda yake taimakawa da dukiyar sa wajen addinin Allah yana kan jihadi wanda yake ma'ana hakuri akan cutar wanda ake masa kan addini yana kan jihadi wanda yake kiran masu banna zuwa ga daidai yana kan jihadi duk wannan nau'ika ne na jihadi to anan manzo Allah ya magana jihadi amma ake ilakin kalma aka ce jihadi kada yake shiru a nafsi to tana tafiya kan babban jihadi wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan Abdullahi dan Abbas ya ce haddathani bihinna manzo Allah ya faɗa min waɗannan abubuwa guda uku karfafawa ne da tabbatar da cewa manzo Allah ya faɗa masa baki da baki dan ya gada tabbatarwa sai ya ce walau istazadduhu da na nemi kare shi lazada ni da ya kara min ma'ana da na kara tambaya da manzo Allah zai kara min ko dai a cikin waɗannan abubuwa masu balala tunda dai ce wani aiki ya balala manzo Allah ce sallaka lokacinka sai ya ce sannan me yace bin iyaye sannan me yace sannan jihadi yace da na kara ta sannan me zai kara min to a wata riwaya ta Imam Muslim yace nayi shiru ne shafaqatan ir'aan alayhi dan tausaya wa manzon Allah saboda kai in tayi manzon Allah ya gaji a riwayar Nasa Tirmidhi yace summa sakata anni rasulullah sai manzon Allah ya shiru ya kyale ni wala wistazattuhu da na ne mukari la zada ni da ya kara min dan haka wannan hadisi yana nuna mana sallah ta farilla sallolin farilla da bin iyaye da jihadi kan tabarkin Allah sune mafi girman ayyuka bayan imani da Allah saboda duk wanda ya tozarta sallah har lokacin ta yi fita ba da wani uzuri ba duk da saukin yin ta tashi zaka yi kai alwala kullun kai da girman falalarta to babu shakka sauran al'amuran addini ma zai tozarta su da haka duk wanda ya tozarta sallah to duk abinda ma ya biyo bayan sallah zai tozarta shi haka nan wanda ya banbe iyaye ya tozarta haƙƙin su duk da girman haƙƙin su da darajar su da yadda suke mai tarbiyya da yadda suke hakuri da shi yana karami ya saba umarnin Allah ya tozarta haƙin iyaye to ba haƙin wanda ba zai tozarta ba dan na ƴaƴan shi dan na matan shi dan na makotan shi dan na abokan zaman duk zai iya tozartawa in dai mutum ya tozarta haƙin iyaye wanda ya bar jihadi ya saba wa umarnin Allah wajen yakar kafirai ya ma'ana kyale su ya zama ba zai jihadi ba to abinda bai kai wannan ba ma ba zai yi ba to shi yasa sai ka ce wannan yasa manzon Allah dari sallama ya bada waɗannan abubuwa guda uku domin kowanne mabudi ne kuma makunshi ne da in mutum ya kiyaye to zai kiyaye kuma abinda ya biyo bayan shi cikin wannan hadisi da muka karanta akwai fa'idoji da yawa daga cikin fa'idar da zamu samu kwadaitarwa akan kiyaye sallah gaba ɗaya akan lokaci cikin hadisin yana nuna mana falalar girman iyaye sannan hadisi yana nuna mana falalar jihadi akan tabarkin Allah cewa jihadi yana daga cikin manya-manyan afdalul a'mal saboda a cikin jihadi akwai kare musulmai da rayukansu da dukiyarsu da kuma yada addini a duniya gabas da yamma da sauran wannan na fa'idojin da ake samu na duniya da lahira sannan hadisi yana nuna mana cewa ana iya bada amsa gurgurdan yanayin wanda yake tambaya da kuma lokaci sannan hadisi yana nuna mana ayyukan da'a wani yafi wani inda an ce ayyul a'mali afdalu wani aiki yafi ashi ayyukan da'a wani yafi wani sannan wannan hadisi yana nuna mana daidai ne mutum ya zama yana tausayawa malami kada ya takura masa musamman in yaga akwai kosawa da gajiya tare da shi sannan wannan hadisi yana gwada mana abinda sahabbai suke kai na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da jin tausayin shi ta yadda Abdullahi dan Mas'ud yace nayi shiru dan in tausaya masa sannan wannan hadisi yana gwada mana zaka iya yin nunin da zai fahimci me kake nufi ya kuma tsaya a matsayin magana kamar yadda muka yi bayani wannan a takaice kenan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya bi mu ne bamu ikon gyarawa bi hadhar qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin.